sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Liya, Sarauniya da Dalal FM a jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a kuma sun Ghana. Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Hassan Maina kaina zan gabatar. A shirin za a ji cewa sabani tsakanin yan bindiga daɗe da kan halaka junan su bai wadatar ba ga nasara a sha'anin tsaro, in ji masana. A kanan dabu kuma kada mutane ne da ababen hawa ke ƙara ta'azzara. Dalibai a da magaram sun samu washin kwaikwayo na karatu don ƙara ƙwarewa. Yau Laraba muna da shirin ciwon yamace da Aisha Ma'azu kan gabatar. Za mu kammala da shirin jaridun jamhuriyar Kamaru. Farko a gyara zama don sauraron labaran duniya daga Washington.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Yanzu gwamnatin Najeriya ba ta da shakku kan cewa Abubakar Shekau, madugon kungiyar Boko Haram, ya mutu. Watanni uku da suka wuce ne rahotannin mutuwar Shekau suka bayyana, inda suka ce an kashe shi a wani batakashi da ya faru tsakanin 'yan bangarensa da kuma bangaren 'yan kungiyar ta'addan ISWAP a dajin Sambisa. Duk da cewa da farko an yi ta shakku a kan bayanan, jami'an Najeriya yanzu sun ce akwai ƙanshin gaskiya a rahotannin. A matsayinmu, abinda za mu ce shi ne an ba da rahoton mutuwarsa kuma ya mutu, a cewar ministan yaɗa labaran Najeriya Lai Muhammad a wata hira da muryar Amurka ta yi da shi a yammacin ranar Litinin. Ya ƙara da cewa duba da rahotannin da ke fitowa daga sansanin 'yan Boko Haram ɗin da kansu, da kuma rikicin da ya biyo bayan fafatawar, da kuma yadda dubban 'yan Boko Haram ke ajiye makamansu a kwanan nan, ina gani za a iya cewa lallai ya mutu. Bamu dai sake gani ko jan bayyanar Abubakar Shekau ba. Duk da matsin lambar da ake yi daga cikin gida da kasashen waje na tsawaita lokacin kwashe sojojin Amurka, shugaba Joe Biden na nan a kan bakansa game da wa'adin ranar 31 ga watan Agusta na kammala kwashe dakaran daga Afghanistan. Gwamnatinsa za ta kawo ƙarshen shirin kwashe Amurkawa, 'yan Afghanistan da 'yan wasu kasashen daga Afghanistan ɗin kafin cikar wa'adin don ba da damar kwashe dakaran Amurka da kayayyakin soja, a cewar fadar White House. Biden ya ce daga jiya Talata da rana Amurka ta kwashe mutane 70,700 tun daga ranar 14 ga watan Agusta, amma ya yarda da cewa kammala aikin kwashe jama'ar zuwa wa'adin da aka sanya ya danganta ga haɗin kan da 'yan Taliban suka bada wajen barin mutanen zuwa tashar jiragen sama. Ya ƙara da cewa ya buƙaci ma'aikatar tsaron Pentagon da ta harkokin wajen Amurka su samar da wasu shirye-shirye akan abubuwan da ta yiwu su faru amma babu tabbas, don daidaita tsarin aikin idan ta kama. 'Yan Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun ciyar da wasu muradan shugaba Joe Biden gaba a jiya Talata, inda suka amince da ƙudurin kasafin dala $3.5 trillion don shirye-shiryen kare marasa ƙarfi daga talauci a ƙasar. 'Yan majalisar sun kuma amince za su kada kura'a a wata mai zuwa akan ƙudurin inganta ababen more rayuwa na $1 trillion don gyaran hanyoyi da gadojin ƙasar da suka lalace da kuma inganta ƙarfin intanet. Ƙudurin da 'yan majalisa 220 suka amince da shi, 212 kuma suka yi akasin haka, ba shi ne matakin ƙarshe ba wajen sa hannu a dokar. Amma hakan ya nuna cewa 'yan Democrat da ke da rinjaye da kaɗan a Majalisar Wakilai da ta dokokin ƙasar ta yiwu nan da makonni masu zuwa a iya zartar da ƙudurin kasafin na shirye-shiryen alƙawalan da Biden ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓensa a shekarar 2020. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun kurdawa da ke samun goyon bayan Amurka a Siriya sun ce suna da damuwa sosai akan yawan hare-haren jiragen sama marasa matuki na Turkiya akan kwamandojinsu a arewa maso gabashin Siriya. An samu rahoton cewa Turkiya ta kaddamar da hare-hare ta sama da yawa a makon da ya gabata, ciki har da wasu da yawa na jirage marasa matuki a wuraren dakarun SDF, wato sojojin haɗin gwiwar da Kurdawa ke jagoranta, da suka zama manyan abokan hulɗa Amurka a yaƙi da 'yan ƙungiyar ISIS. Turkiyya dai na kallon dakarun SDF da NYPG da suka fi yawa a cikin su a matsayin wani bangaren kurdawan kungiyar PKK da ke zama Turkiyyar. Wato kungiyar mayakan da Amurka da Turkiyyar suke kallo a matsayin ƴan ta'adda. Ko da yake Amurka na bambanta tsakanin kungiyoyin kurdawan biyu. Shawan Dawish mai magana da yawan gamayyar sojojin Manbij da ke da alaka da SDF ya ce Turkiyya ta zafafa kai hare-haren jiragen sama marasa matuki akan wuraren sojojinsu a kwanan nan a fadin arewa maso gabashin Siriya a wurare kamar Kobani, Tel Tamer da kuma a baya-bayan nan a Kamishli. Jiya Talata babban jami'i a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka ya ce ta yiwu Amurkar ta iya shawo kan annobar COVID-19 zuwa farkon shekarar 2022 idan aka samu cikakken amincewa akan karin rigakafin cutar. Dr. Anthony Fauci ya yi waɗannan kalaman ne kwana ɗaya bayan da kamfanin rigakafin Pfizer ya samu cikakken amincewa daga hukumar abinci da magunguna ta Amurka. Mai yiwuwa idan aka samu cikakken amincewar gwamnati akan rigakafin kamfanonin Moderna da Johnson & Johnson nan da makonni masu zuwa da kuma yiwuwar samun izinin ba yara rigakafin a kakar bana, Fauci ya ce za mu iya shawo kan lamarin. Har yanzu Amurka ce ke ci gaba da zama a gaba a kasashen duniya wajen masu kamuwa da cutar coronavirus da kusan mutane miliyan 38 da mace-mace 630,000 a cewar cibiyar binciken jami'ar Johns Hopkins.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai babu rahotanni. Labarun yanda 'yan bindiga daɗi kan rikicewa juna su juya makamai su halaga kawunansu bai wadatar ba wajen nuna samun nasara a sha'anin tsaro a arewacin Najeriya. Masana a rahoton Isanul Ikara sun faɗi dalilai.
Masani akan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce irin wannan rikici tsakanin 'yan bindigan zai taimaka matuƙa wajen cin lagonsu a yakin da ake da su.
Duk wannan rarrabo kan da aka samu da har ya fara bayyana cewar suna faɗa har suna kashe junansu, dama kuma mun san a can baya akwai matsaloli na auratayya da sauran makamantansu da suke faruwa, to wannan zai taimakawa hukumomin tsaro da al'umma wajen kaiwa ga gaci na yanda za a yi a karya lagonsu.
Gwamnatin jihar Kaduna ce dai ta sanar da wannan rikici tsakanin 'yan bindigan da ta ce rabon kudin fansa ne ya sababa shi, kamar dai yadda kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aron ya tabbatarwa da muryar Amurka.
Ai kasa idan ka ci nanun dole nanun a ta ci ga ko bajima ko badade.
Wasu za su ce ta ina kuka samu wannan labari na sirri haka?
To ai mu ba mu kuma sai da zakara. Akwai wasu labarai na tsaro na sirri wanda muka fidda wanda ta tabbata cewa ba haka din bane. Ai mun san ba dai zan gaya maka sirrinmu ba, amma dai ina tabbatar maka ba ma kwanmu sai da zakaran.
An ce mutum nawa ne suka kashe tsakaninsu?
Mutum tara.
Wani sauyi za a gani game da wannan abu tunda kamar fada ya ci gida kenan?
Eh, ba za mu fito da zoman daga buhun ba.
Sai dai kuma duk da wannan, masani kan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce gwamnati ba ta shirya kawo ƙarshen matsalar tsaron ma da ke damun kasar ba.
Gwamnati ta yarda ta kai ƙarshen wannan yaki bayan da ba da gaske take yi ba, bayan ba ta da ma'aikata, bayan ma'aikatan kuma babu wadatattu, bayan ma'aikatan kuma ba su da sha'awar abin da ya kamata su yi na aikin su, ba su da kishin kasar, kuma su kansu sun zama jami'an tsaro maimakon jami'an tsaro. Saboda haka taya za a kai gagaci? Kuma na ji daɗi matuƙa shugaban sojoji na ƙasa da sauran shugabannin hukumomin tsaro sun fito sun gaya gwamnatin Malam Muhammadu Buhari da sauran gwamnonin jihohi cewar babu wadatattun ma'aikata kamar yadda muke magana.
Sace-sacen mutane domin karɓar kuɗin fansa da 'yan bindiga ke yi dai na ci gaba da kawo cikas ga gwamnatoci musamman dai a arewacin Najeriya baki ɗaya. Saboda ko a yanzu haka makarantun jihar Kaduna na rufe a sakamakon yaƙi da 'yan bindigan da gwamnatin ta ce jami'an tsaro na ta yi a dazuzzukanta. Isanul Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A Kano kuma ƙalubalen kaɗe mutane da masu adon hawa ke yi ne, sannan su arce ke ci gaba da damun jama'a. Wannan damuwa ta kai gaya don wasu da aka sun kan rutsa da su har rai suke rasawa. Baraka Bashir ta aiko da ƙarin bayani.
Inda a mafi yawan lokuta masu ababen hawa da suka fi aikata wannan laifi ke gudu da zarar sun fuskanci idan al'umma da yawa baya kansu. Kan haka ne ma yasa ƴan kwanakin nan a kanan Najeriya aka sabunta layukan kan titina wanda ake cewa zebra crossing da turanci don baiwa waɗanda suke ƙasa damar tsallaka titina a cikin sauki. Mun ji ra'ayoyin al'umma dangane da abin da suke ganin yake haddasa yawan haɗuran ababen hawa akan titina.
Yawan rashin kallon side mirror da mutane ba sa yi, especially yan adaidai da sau suna rob driving, yanzu nan za su faka anyhow su dauki passenger kuma su dawo kan titi ba sa duba mirror su.
Daga masu motar har masu adaidai ta sau, kowa yana da laifi, har masu babur mai kafa biyu ba wanda ba shi da laifi.
Irin yanda yanzu mutane suka kasance cikin wani irin hali na karancin abun hannu, wanda kana tafiya amma hankalinka gaba ɗaya sense ɗinka ba wai akan hanya yake ba, ko kana saurin zaka tafi nema, yana daidai alaka da yanayin zaman da halin rashin nutsuwa da mutane suke da shi da rashin kyawun hanyoyin mu a yanzu.
Mun kuma tuntubi wani masanin harkan tsaro na kungiyar kare haƙin ɗan adam na Najeriya reshen jihar Kano, Malam Bashir Musa, wanda ya ce laifi yana kan iyaye da masu ababen hawa.
Kusa iyaye su yi delay su kuma su yi jinkiri wajen shirya yaro tafiya makarantar nan, wanda wannan zai sashi ya kama hanzari saboda tsoron bulalar da zai samu a makaranta, wanda wannan shi ma zai iya samun wannan accident a hanya. Su bangaren masu ababen hawa suna akwai matsaloli, damuwar iyali. Wani lokaci iyalai sukan takura wa mutum ko kuma tunanin yadda zai kula ko kuma ya ɗauki ɗawainiyar iyalin sai sa shi ya zama ya rude akan hanya, kuma ya kasa yin abin da ya kamata a lokacin da ya kamata. Akwai abu na biyu kuma shine kwaya. Yawanci masu hawa abin hawa zaka ce sun sha kwaya kafin suke hawa abin hawa, shi ma zai iya haifar da illoli da dama.
Kakakin rundunar hukumar Karota na Bulisi Abubakar ya ce idan masu ababen hawa na amfani da layukan kan tituna da madubin ababen hawansu, hakan zai rage yawan haɗuran da ake yawan samu a kan tituna.
Musamman hukuma da ta zauna ta nazari ta ga abubuwan da suke kawo haɗari, shine yawanci mahaɗan kan tituna, hakan ta sa wasu ba sa iya wawwasa haƙuri su wuce duk wanda ita ho yana sauri, sai ke ga an haɗa an yi karo da juna haɗari ya afku a wannan guri. Mukan zuba jami'an mu sosai su tabbatar sun saka wato da'a tuki doka da oda a zakatan mutane. Duk mutumin da ya gaza tsayawa har a kira shi ya wuce idan ya kare dokar tuki, to hukuma za ta ci tare sa kamar yadda yake a tsarin doka da ta kafa ita wannan gida na Karota.
Ya ce an samu saukin yawan haɗura sakamakon yawan jami'an Karota da aka saka akan manyan tituna kanan Najeriya. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga nan Abuja. Dalibai a da magaram a jamhuriyar Nijar sun samu horon ƙara basira don tunkarar karatunsu. Horon ya fito ne daga ƙungiyoyin makarantun Alƙur'ani mai tsarki da malaman makarantun boko da ɗaliban jami'o'i. Ga rahoton wakiliyarmu Tamar Abare.
An shirya horon ne a ƙarƙashin wani tsari na wata ƙungiyar malaman makarantun Alƙur'ani na nan da magaran kan muhimmancin tarbiyya da ma ilimin kanshi, inda ta haɗa kimanin makarantun Islamiyya 70. Suleiman Isa ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyoyin, ya yi ƙarin haske kamar haka.
Akan ɓangaren abin da muka tsara daura wannan daura, kama wani ba da horo ko kuma faɗakarwa da muka haɗa almajirai na makarantu na da magaran gabaki ɗaya. Ɓangaren abin da muka tattauna akan shi akan daura ɗin shine falalar ilimi da kuma tarbiyya a musulunci. Falalar ilimi da tarbiyya a musulunci, saboda in an ce tarbiyya a yau in muka duba irin yadda tarbiyyar mu ta lalace ga baki ɗaya ɓangaren wanda suke almajiran makarantun da kuma ƴan boko, zaka samu tarbiyyar nan abu ya zamanto abu ya tarbarce. Sai ka samu wani mai ilimi ne amma babu tarbiyya ta musulunci, sai ka ga tsarin tafiyar rayuwar tashi kamar aje a ba da yake ba. To wannan shine ganin cewa yanzu muna cikin hutu na makaranta, wanda in muka haka nan za mu haɗa dukkan ɓangaren biyu, da ɓangaren makarantu na Alƙur'anin kuma da ɓangaren makarantu na boko ɗin gabaki ɗaya. Kenan dan wani ne muka ƙara wannan shi daura ɗin ko kuma ce muhadara a wannan lokaci insha Allah.
Shi ma daga nashi waje ɗaya daga cikin ɗaliban da suka samu wannan horo ya bayyana irin alfanun da suka samu.
Sunana Mamman Muntaka Dannana. Mamma ɗalibi ne daga madrasatul Nazahatul Qur'an Sabon Gari. To alhamdulillah sosai mun samu horo, duba da mun zo mun samu abubunan da ba mu san su ba, kuma mun karu da abubunan da mun san su amma sun shige mana. Akwai tema na farko bisa kan tarbiyya, bisa kan fannin Alqur'ani. To insha Allah abinda muka zo muna da kayyade note abinda muka hardance akan mu iyayen cikin kanmu.
Suma daga bangaren su malaman makaranta da daliban jami'a sun sadaukar da wannan lokaci nasu na babban hutu ga koyar da kannan nasu kamar yadda Amadu Tijani Sule daya daga cikin su ya bayyana.
Babban gurumu shine inda mai yanayin makaranta ke ciki a nan Nijar yanzu. Mana yara duka suna da rauni wajen karatu to gurumu kawai shine mu kama musu mu tallafa musu da cewa idan sun je rantare ka samu matsala wajen kwara karatun su kenan mu daga nivokin su mu daga yanayin karatun su zama to ka samu matsala shine kawai to kuma yara samu karatu mai kyau. A yanzu dai muna da aji tun daga premier har zuwa lycée.
Wannan dai ba shine karo na farko ba da malaman suke shirye irin wannan tsari. Shekaru da dama suke fafutukar ganin sun inganta karatun yara.
Wannan kur da muke yi kusan shekara 7 muke shin zu. Bakin gulgudun muna da abin da Bature suke cewa experience. Muna da horo sosai bisan kan wannan fanni. Kuma mun san mu kanmu dukkan mu na malaman makaranta ne daban-daban tun daga na premier har zuwa na lycée. Wato duk mun san ciwon elif daga inda suke. A yanzu gaskiya muna ganin yanda tahilin makaranta take a Niger yanzu. Babban gurumu shine gaskiya yaran nan bakin gurgudu nan makawa musu gudunmuwa ganin cewa karatu a zandari ya tashi ya yi gaba.
Tamar Abari, muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Nijar.
Kana shafa'a muryar Amurka ake sauraro a cikin shirin hantsi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro assalamu alaikum. Barka da wannan hanti kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Idan dai ana biye da shirin ciwon yamace daga makonni biyu da suka gabata, tattaunawar mu ta karkata kan muhimmancin taimakekeniya a tsakanin mata da irin kalubalen da ke tattare da yin haka. Kamar a makon jiya kuma muna tare da Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa da Hajiya Asma'u Abiwala. Kuma kan lokaci ya cin mana Hajiya Sa'adatu ta koro bayani inda take cewa
illar wannan rashin mu'amala sai yake tashi da wani a gidanki kwana ba abinci saboda ba ku da kyakkyawar mu'amala ke da nan ubo. Sannan kuma zai kasancewa sallah ta yi ƴaƴanki ba samu sutura sun saka ba ƴaƴan mutanen saka amma da kyakkyawar mu'amala na imani dole wani gidan za a kawo musu. Idan kina kyakkyata wa ƴaƴan al'umma ko kike kyakkyata wa ƙotanki ba za a taɓa wani cutar da ke ba ba za a taɓa wani abu ya cuce ki ba ba za a taɓa wani cutar da ƴaƴanki ba ko ba kya na za a kare miki wani interest ma ke ko mijinki ke neman aurewa wasu a ce kai ai mutum ne a na wannan ai tana da kiki gaba ka ba amma idan ya zama kan sama sai da sai ya ga mai ku talla ku ba shi ka zaka yi san ta lara
to daga nan zamu dora a yau ai sauraro lafiya to Hajiya mai kyakkyawar mu'amala tsakanin mata take haifarwa
muna da bukatar kyakkyawar mu'amala nan tana da alheri gaskiya ba kadan ba to akwai mata da na sani mata masu dabara ina a mu'amala da ɗan local government uku tudun wadda dan ka dai kiru da dawakin tofa so matan nan suka haɗin kansu ba wani ya musu ba wani kungiya ne na MC muka taɓa yin amfani da su lokacin na aiki sai muka haɗu da su zama sun zo da al'ada za su taya mu haɗa kan mata wanda za su je su haɗu su ringa taimaka wa so saboda wajen awan ciki da haihuwa a gida din nan to sai aka samu wayannan matan sai suke yin asusu dubu wace ran sati zaki sa naira 20 to wannan naira 20 din da suke sassakawa sai a hada a dunkule sai a baiwa mace ɗaya ce ta jajare idan ta jajare abin ta samu riba ta dan dan sama kungiya to idan wani satin yazo aka hada sai kuma a ba wata ita ma sai ta jajare to daga haka da haka sai kiga an zagaya kowa ya samu jari dan a dalilin hakan da muka ji wata rana na kira kwamishiniya ta muka ji tare da ita sai ya zama cewa ta kawo kuɗi kyauta ta ba su don ta ƙarfafa musu gwiwa jarin ya su yi ƙauri ni ma na kawo kuɗi na ba su na kyauta so daga baya kuma da na zo daga wannan ƙungiyar ta haɓaka na kawo kuɗi rance na ba su na ce ga wannan baya wannan ta ba ku wannan ni ko na ba ku ne don ku juya ku ƙara jarinku idan shekara ta yi kuɗi bai riba ku ba ni kuɗi na kuma alhamdulillah ba su ci amana ta ba haka suka yi min shekara na yi suka haɗo min kuɗi na cas suka bani suka yi godiya da abin da yake akwai kin ga sunansu ma gaba ɗaya mata masu dabara kuma duk sati rana awan ciki sai su je sai su danyo fate-fate su kawo mata wani lokacin kuma su yi shinkafa su sa mata su alayyahu su zo gali sai su raba to sai ke ga cewa da ba a samun yan awan ciki da yawa amma lokacin da suka fara wannan abu ka yan awan ciki ba yan awan ciki suka ga cika azu ko dan ka ci wannan abincin kansu to aljihun suke yi kin ga haɗin kai ne na mata za ta ba kawo kansu to daga nan sauran wurare suka yi ta aran wannan dalan dabarar tasu sai aka ringa ga ayata uwa sai ya ara shi ma sai ya ce da Allah ya ji ai masa garin sa sai a ji ai masa wani sai ya ce shi ma ji ai masa so daga haka mata suka san ga samun alfanu mu kin ga wannan amfanin sa ba baraka ba tashin hankali ba yawan munafici to ka san akwai abu da kake na alherin al'umma sannan duk asabar suna hada kansu har da wadansu maza yan wadi plan committee din na unguwa sai su hada su share asibitin gaba ɗaya da su bayar duk asabar sai su masa shara ba har batun asabar din ƙarshen wata
to Hajiya Asma'u me yasa kike wannan taimako
bana buƙatar da za a samu a taimaka mata 35 a cikin maka samu samu tsana maza ta rage kware daga cikin ga mata idan an talafa musu suka samu na kansu wallahi ƴaƴa masu su huta duk wannan matsalar da muke samu yara akan hanya yara talla yo ana maganar batu fadi ko ana batun maganar mutum shayashayi wallahi idan mace tana da abin hannunta to ƴaƴa sun zauna wuri ɗaya kenan rashin abun namu na mata ne ya zama kira ce da cewa yara sun fi talla maganar batun tallan nan dan zamani ne ba ta shi talla taimakawa ne tunda akwai wasu zaki ka cewa uwaye ba su da shi sai yarin ta ce dan tantuna musu da samu sai abinci a dama haka ake to duwar yazu jaruwa ta babu kamun kai saboda haka tunda zamani ya canza in an ce in kike canza dole zuwa ta canza kamata a ce a tallama wa mata su samu abin da su sun rage wannan maganar batun tallan nan da yara mata kai da yaran maza kai sai shike jefa su akan shayi da kuma fadin da ake fama da kuma lalata ɗan matan da ake
To tattaunawarmu ta bayyana mahimmancin samun taimakekeniya tsakanin mata wanda yakan haifar da haɗin kai mai ma'ana. To amma shin su matan sun fahimci irin gudunmawar da za su iya bayarwa a cikin al'umma? A dalilin haka ne muka karɓi baƙuncin Hajiya Binta Ibrahim, tsohuwar shugabar ƙungiyar mata ta ƙasa wato NCWS Region Abuja, kuma mun zanta da ita a game da aikinta a lokacin kasancewar ta yi mu'amala da mata. To Hajiya Binta, kin taɓa riƙe shugabancin ƙungiyar mata ta ƙasa?
Eh, a gaskiya na yi shugaba na National Council for Women's Societies na FCT, kuma a yanzu ni ce kakakin ƙungiyar na national, kuma a matsayina na shugaban mata magina na da ƙungiyar da muke gine-gine wanda aka fi sani da Women Housing Plan Initiative.
A wannan faduwa ya zo daidai da zama abinda nake so mu tattauna akai shine muhimmancin mata. Anya sun san ko su wane ne a cikin al'umma, sun san ko su wane ne a cikin gidajen su, sun san irin rawar da muhimmancin da suke da shi da za su iya takawa domin kawo canji na gari.
Eh to da farko dai sai in ce a gaskiya ba a kai ga wannan ainihin yanda kika bayyana sanin ko su wane ne ba. Ana dai gwadawa ne amma ba a kai ba domin sai in iya cewa iyayenmu da kakanninmu sun ma fi sanin mahimmancin zama mace a wannan lokacin. A yanzu an samu abubuwa da yawa da ya dauki hankalin mata da suka fita daga cikin yanayin tsarin mada Allah ya yi na zama mace. Sabili da haka gaskiya inda mata sun san mahimmancin su a al'umma da an samu canji.
Za mu dawo kan wannan. Ina so tukunna ki dan mana tsokaci wace ce mace? Wani mahimmanci take da shi a al'umma? Kuma ta yaya za a fargar da mata su fahimci ko su wane ne domin gyara al'amari?
To da farko dai mace a yanda Allah ma ya bayyana mace sai mu iya cewa rayuwa duka ya tattara a ƙarƙashin mace. Dan na farko in kika duba babu yanda za a yi in ba a haihuwa ba ma rayuwar gabaki ɗaya. So daga farkon farawa mace ta fi komai mahimmanci a duniya gabaki ɗaya, saboda ita ce Allah ya ɗora mu nauyin ɗaukan cikin nan har lokacin da za ta haihu da kula da ɗan da ta haifa har ya zama mutum. Duk kowa da kika gani a duniyar nan haihuwansu a kai kuma mace ce ta haife shi. To saboda haka idan da mata sun san wannan kadai ya isa su san cewa dan dai a komi ake a duniyar nan dole da tallafin mace. Misali yanzu idan kin haihu ke kika san me kika koya ma danki, ke kika san me kika koya ma iyalanki da shi zai tashi. Idan ya kai munzulin da zai aure ko za ta yi aure, mace ce kuma za ta ci gaba da wannan hidimar. To in kika zo ga maganan rayuwa gabaki daya ko ga manyan nan in suka gama abubuwan da matan su za su yi shawara, so dole akwai tallafi na mace a komai da ake ciki. To idan da a ce mata za su zauna su nutsu, to duk yawanci abubuwan nan da ake yi ba zai faru ba. Dan me sai muka samu kanmu a cikin wani hali na kwaikwayo shine ya samu a halin da muke ciki. Ina magana Africa yanzu gabaki da inda a ce mun tsaya akan yanda tsarin iyaye da kakanni muka tashi muka gani da yawanci abubuwan nan zai faru ba, amma matan suna son zama maza, kowa kuma an riga an raba mu kowa ainihin abin da yafi dacewa da shi. Namiji an san ga abin da ya dace da mace, an san ga abin da ya dace da ke sabili da haka mun san yanzu lokaci ya kawo mata suna ma neman shugabancin kasa, amma sai in ga an ce kada ran kada han domin wannan da muke nema mu je ni shooting shine yasa muka manta da abin da ake ce ma ainihin fundamentals din muka bari muka shiga halin da muke ciki.
Hajjia, kin yi bayanin da wa'ansu za su gani kamar gashi kin rike kungiya guda wanda a ra'ayin wasu suna gani bai ma kamata mace ta fito ta haka ba, duk da kuma kin rike wannan kungiya kina da kuma ra'ayin cewa akwai wasu abubuwan da mata suke hange za su yi na ci gaba ko na aiki da ya saba da ainihin tsarin da Allah ya yi.
Eto, idan ba a samu wa'anda suka fito suka rike wasu matsayin ba, to za mu dinga tafiya ne cikin duhu. Ba na ce bai dace ba ne, abinda nake nufi na ce kada ran kada komi na da awon shi. Misali,
to mi suraro, duka abinda lokaci ya bamu damar kawowa kenan a cikin shirin ciwon ya mace a yau. Idan ku aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu, za a ji yadda wannan tattaunawar za ta kaya. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin damu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya.
Awal Garba kawo mana shirin sharhin jaridun Jamhuriyar Kamaru. Amurka daga kasar Kamaru. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri. Sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar. Aikin mu a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin Hassan Mai na kai nake cewa ku kasance lafiya. Assalamu alaikum.